sauraro barka da shigowa zauren VOA. Yau ma zan mika ku ga jagoran shirin, wakilin mu Babangida Jibrin dake zaune a Lagos, inda yake ci gaba da tattaunawa da Alhaji Shehu Usman Saffan, Alhaji Salisu Bashankai Sarkin Fulani Shagamu, Alhaji Ahmed Bana Yariman Bare-baren Lagos, da kuma Dr. Bashir Yankuzo, malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Minna. Babangida, gare ka.
Tabarin mika ku ga shugaban kasuwar Maltrans da kasa da kasa Alhaji Shehu Usman Saffan game da wannan matsala ta zanga-zangan matasa, musamman ma dai a nan Lagos.
Na farko muna godiya Allah subhanahu wataala da cikin yadda da ikon sa ya ba mu dama mu ga wannan rana. To hakikanin gaskiya dangane da abubuwan da suka faru a Najeriya, musamman wannan zanga-zanga da aka yi, abu ne wanda bai ji daɗi ba, kuma kamar an nuna izgili akan yin wannan abu, saboda duk wani babban da ke ƙasar nan da wani malami da yake a wannan ƙasa sun san abin da ake halin da ake ciki, kuma suka ba da shawara akan tsoraka da wanda ya yi wannan zanga-zanga, saboda abu ne wanda ba zai yi mana daɗi ba. To kuma aka ƙi jin shawarar su, amma da ƙarshe duk wani mai ido har ma wanda bai daidai ya ga abin da ya faru. To mu matakin da muka ɗauka a nan Lagos, kamar yadda kuka sani cewar mu ba ma tare da wannan yajin aiki kafin a yi shi, kuma ce zanga-zanga. Saboda haka an samu kyakkyawan fahimta tsakanin mu da jami'an tsaro da gwamnati, na ganin cewa lallai wannan zanga-zanga ba a yi shi ba. To me ya kuma faru bayan zanga-zanga? Duk mutumin da yake Najeriya yake misali a wannan ƙasar nan, duk mun ga abubuwan da suka faru, mutane suka shiga shaguna, mutane aka fafasa masu shaguna, aka kwashe musu kaya, aka talauta mutane, aka karya mutane. A lokacin daga lokacin da aka zanga-zanga na zuwa yanzu, wani an karya shi kenan. Ina dan samun abubuwan da yake malin ciki da kyau a bincin gidansa, yanzu an karya shi. To kuma wannan laifin waye? Wannan laifin waye saboda Allah. Saboda haka muna kira ga jama'a da a dinga bin maganar da malamai suka faɗa, maganar da manya suka faɗa. Domin in kana yaro baka saurari abin da manya suka faɗa ba, to kai ma ba za ka waye gari, wata ranar za ka girma kuma za ka faɗa ba za a ji ba. Wannan shi ne abin da ke faruwa. Saboda haka muna roƙon mutanen Najeriya da zauna lafiya, Allah kuma ba mu zaman lafiya, Allah ya tabbatar mana da kwanciyar hankali.
To da yake iyayen ƙasa ma akwai rawar da za su taka wajen ganin an magance irin waɗannan matsaloli, na tambayi Alhaji Salisu Bashankai Sarkin Fulani Shagamu abin da zai ce game da wannan matsala ta zanga-zanga na matasa.
Dangane da abin da faruwa bayan zanga-zangan da aka kasan nan, to gaskiya ya kamata ce ko tuntuni ba ta bari wannan zanga-zanga ta faru ba, tunda mutane su an ba ta wajen wata guda cewa za a yi, ya kamata ce tun lokacin sun dauki mataki da hana wannan zanga-zanga, tunda mutane sun fadi ga abin da suke bukata. Tun lokacin ya kamata duba, saboda a sassauta abin kamar subsidy din nan, ya kamata ajiyan dawo da shi, da kuma irin kulle bodojin da aka yi mai dudun kulle bodojin da suka ga cikin abubuwan suka kawo shi ma matsala a kasan nan, ya kamata ce gwamnati tarayya ta bude wannan bodojin gaba da ko mai shugowa cikin daɗi cikin walwala kamar da ke da can baya. Idan ana samun wannan abubuwan za a samu sauƙin rayuwa kwarai da gaske, saboda idan ka duba bodojin nan gabaki da da za ka ji kamar kowa na ji walwala ana jin daɗi, wasu gabashin bodojin irin su jibiya din da su jibiya su sai lela su ga sun su magace ka ga ko ina dai su ba za ka ne mutane son walwala kamar su ba Lagos, lokacin da ke zuwa Lagos ga mutane a nan ba da gari kamar kasuwa ko ina na ta walwala. So tunda kullu wannan bodojin nan tun daga lokacin aka ƙara samun matsaloli a kasan nan, saboda abubuwa ba su shigowa inda ake so, ba su fita inda ake so, an kullu wannan bodojin a lokacin saboda ana shigo da makamai, kuma makaman ba wannan kulle ba da ana shigo da su ba, ya kamata bode boda su ya mai da shigo nan masu kula da bodojin ya kamata su za su matakin su da inda ka shi tabbatar cewa wani mugu abun ba shigo kasan nan ba, amma ba a kulle bodin gaba daya ba ana mutane shiga da fita. Wannan abun daga cikin shi ma abun da kawo matsaloli, duk abun da ya kawo wannan matsalolin na kai zanga zanga da kawo gwamnati ta cire shi, saboda gwamnati ita ce gwamnatin mutane ce, kuma an zabe ta ne don ta taimaka mutanen Najeriya, ya kamata ce din suka yi abun da zai kawo musu matsala, ya ta gwamnati ta ɗauki mataki da gaggawa ta magani abu, saboda mutane Najeriya su zama zaman lafiya su samu farin ciki ko su ji daɗin rayuwar su, ba su ga wani kunci ba wanda kowa gida yana fama da wahaloli ga sunan kala kala, dan ka tun lokacin gwamnati da ta ɗauki mataki ta magani abu da gaggawa. To ina kira mutane Najeriya kuma ƙara haƙuri na su, sun da yace zai yi din na san insha Allah wannan abun da aka ce za a dawo tallafin za a yi, kuma in Allah da kuma komai da mu, amma dai fatan mu dai babban abu ne wata ko a ƙara bude bodojin nan, duka abu da bodoji duk abu zai kawo dan kaso irin sun magana da yafa da wani haraji duka ba dan gwamnati su janye, saboda mai don a samu zaman lafiya gwamnatin da ba da masa su kawo ta da kuma taimaka mutane Najeriya da Allah. To nan nake ba da shawara irin abubuwan da ina a da bangaren ya kamata ta abin da gwamnati ta yi don saboda samu ci gaba, samu zaman lafiya da farin ciki a kasan nan.
To daga shi Sarkin Fulani za mu kuma ta bangaren Alhaji Ahmed Bana wato Yariman Bare-baren Lagos kenan, mu ji shi kuma gudunmuwar da zai bayar dangane da wannan matsala ta rashin aikin yi da zanga-zanga da kuma dai wahalhalu na tsadar rayuwa.
Alhaƙiƙa kamar yadda kuka sani zanga-zanga abu ne wanda yake da kyau in za a yi na lumana amma to kaga mu a nan kasa Najeriya har yanzu da sauran mu so mafi yawan zanga-zangan da muke yi a ƙarshe yana zama wani abu daban kamar yanda kuka sani shugabanci duk wanda Allah ya ba shugabanci ya kamata ya yi yanda zai tausaya da na ƙasa da shi to mu nan a Najeriya mun samu kanmu cikin wani yanayi su wanda suke mulkin mu sun zama da abin kamar na gado ne na gado saboda menene suna yin abin da ransu yake so ne ba sa tunani ba sa duba cewa akwai mutanen da suke mulka kuma waɗannan mutanen da suke mulka ya kamata ana yi musu ne don su ji daɗin mulki amma suna yin kawai abin da suka ga dama ne sai yasa dole ne mutane an shiga yanayi an shiga talauci an shiga fatara ba abin da ba a shiga ba yanzu a Najeriya saboda yanayin abubuwa rayuwa ta yi tsada mutane ba sa iya ci su uku a yanzu to kaga dole ne mutane su fusata su fito a yi zanga-zangan nan kuma ita gwamnati ya kamata ta dinga jin koke-koke mutane da suke mulka saboda ga rayuwa ta yi tsada mai ta yi tsada yanzu ga shi an yi zanga-zangan nan an gama gwamnati ta yi buris ba ta ce mutane komai ba ta ba su cikin yanayi da yanayin tunani da komai da wannan batun mai din da ake tunani za ta kawo mutane sauki ba ta ce kala ba abinci ya zama abin da ya zama yanzu kowa ba mutum yana rike da wani mukami na gwamnati ba kowa ya zama almajiri kowa ya zama mai bara shi yasa gwamnati ya kamata ta saurari kukan talakawanta ta yi kokari ta yi wani abu yanda mutane za su ji dama-dama sun samu sauƙin rayuwa a Najeriya ba abin da ya fi damun mu mutum ya samu sauƙin rayuwa shi dan Najeriya din dai zaka ba shi yanda zai samu ya fita ya samu abin da zai ci ya sha sauran abubuwan duk bai damu da shi ba sai yasa muna fata wannan gwamnati ta yi kokari ta duba wannan koke-koke na zanga-zangan da aka yi ta duba ta ga yanda za ta yi ta shawo kan al'amarin ta dawo da abubuwan da ya kamata ta yi wa mutane su samu sauƙin rayuwa
kowane mataki za a ɗauka domin ganin cewa wannan zanga-zanga bai faru ba kuma
wannan abu ne mai sauƙi ita wannan zanga-zanga ba abu ne mai fidda gane ido ba ya kamata a ce gwamnati mutanen da suke mulka su yi mulki irin kamar na annabawa za su samu mutane za su kawo musu rahoto abubuwan da ke faruwa a cikin mutane da yanda za su yi su taimaka wa mutane su samu sauƙin rayuwa in aka yi mutane especially ƴan Najeriya ni wallahi tallahi in dai za a kawo musu sauƙin rayuwa da yanda za su ce su fita su sha su kula da iyalinsu ƴaƴansu su samu su tafi makaranta mai kyau ƴaƴansu su je asibiti mai kyau su samu ruwan sha mai kyau su samu hanyoyi da za a bi ɗan kasuwa suna tafiya a samu tsaro a ƙasa waɗannan abubuwa da na lissafo guda hudu zuwa biyar in dai za a wa talaka wallahi tallahi wannan zanga-zangan ba za a sake yin shi ba in dai talaka zai samu biyan buƙata sannan uwa uba tsaro gwamnati ta sa tsaro waɗannan sace-sace da abubuwan da ake yi zama to babu shi an gama shi shikenan tun Najeriya shi kawai ai kaka su ta yanke saka to muna kira ga gwamnati don Allah da annabi ta ji kukan talakawanta ta yi kokari ta yi wani abu a kai
to bari mu koma wajen Dr. Bashir Yankuzo da malami ne a jami'a kuma ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci da limami ne a wannan jami'a ta kimiyya da fasaha da ke Minna a jihar Niger. Dakta, me za ka ce game da wannan matsaloli da ka ji na lissafo maka?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakika wannan zanga-zanga da aka yi a wannan ƙasa akwai abubuwan da ya kamata a ce gwamnati ta ɗauka na darussa ko kuma al'umma duka mu ɗauka. Duk wani abu in ya faru komin tsacinsa komin rashin kyansa to ba a rasa wani darasi. Daga cikin darussan da nake gani ke da kyau a ɗauka shi ne gwamnati ta gano kuma mu fahimci cewa lallai kuma muna da dindin matasa wanda duk sanda abu ya ɓarke suna iya yin ta'asa da barna fili yadda ake zato. To godiyan mu ga Allah shi ne wannan zanga-zanga da aka yi ta kai ga ta dai nuna ga abin da za a iya amma sai abin ya lafa. To duk abu in ya kullo kai nuna ga abin da zai iya yi sai ya lafa to sai a ɗauki darasi domin kai ya sake bayyana. Wannan shi ne. To kuma shawara ta dangane da abubuwan da ya kamata a yi musamman la'akari da ga tsadar rayuwa waɗansu neman abin da za su sa a baki kaɗai ya ishe su fitina wannan kuma yana iya sa su shiga cikin matsaloli su shiga cikin abubuwa marasa kyau muna tare kuma da mutane waɗanda wayewa kai da basira ya yi ƙaranci wanda da yawa wasu abin da ma ya ji ke na amfaninsu ma suna iya tarwatsa shi saboda haka shawara na farko har harkar wato koya ma matasa sana'a.
To, anan lokaci ya mana halin sa. Zamu dakatar da Dr. Bashir ɗan ku zo malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Minna. Idan Allah ya kai mu makon gobe, zamu dora. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baban gida Jibrin wanda ya jagoranci shirin. Sai Fiona Wamayi Nandudu, wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda. Mu huta lafiya.